Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16-25-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 19 ga watan Disamba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harandi da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su, da farko ga kanin labarai.
To me ro shugabannin jam'iyyar Republicans da na Democrat a majalisar dokokin Amerika na kokarin ganin an samu matsaya. Duk dai a cikin gwamnatin a cikin kasar Amurka, gwamnatin Amurka ta yi alƙawarin fiye da dala biliyan 10 wanda za ta ware don agaji. A kasar Madagascar kuwa jama'a sun fita don kada ƙuruntu a zagaye na biyu na zaben shugabannin kasar.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Adamawa ta yi Allah wane da kisan gillar da aka yi wa tsohon babban hafsan rundunar tsaron Najeriya, Air Chief Marshal Alex Badi. Su kuma masana harkokin tsaro, ko me suke cewa game da yanayin tsaro a Najeriya?
Yana nuna cewa babu tsaro, akwai sakaci sosai, kuma sakacin wani abu ne wanda ya kamata a ce su sojoji sun bincika shin me ke faruwa ne da jami'an tsaron mu na sojoji. Talaka dama ai shi an saba kashe shi Malam Hassan.
To muna tafa da ƙarin bayani. Bayan haka za ku ji cewa wata kotu a jamhuriyar Niger ta yi watsi da ƙarar da wasu sojoji suka ɗaukaka akan wani hukunci da aka yanke musu. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Himma wanda Abdulaziz Adil Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugabannin jam'iyyar Republicans da kuma na Democrat a majalisar dokokin Amurka na kokarin ganin an samu matsaya, yayin da alamu ke nuna cewa Donald Trump yana yunkurin janyewa daga barazanar da ya yi ta rufe ma'aikatan gwamnati a ƙarshen wannan makon. A makon da ya gabata ne shugaba Donald Trump ya shaida wa 'yan jarida cewar abin alfahari ne gare shi ya kulle ma'aikatan ƙasar. Idan har ba a biya mishi bukatunsa ba na ganin cewar an gina babbar katanga. Ya bayyana hakan ne inda yake cewa za mu ga abin da zai faru, kada mu yi riga malam masallaci, muna da bukatar tsaro a bakin iyakokinmu. A ranar Juma'a mai zuwa ne ma'aikatan gwamnati za su duba ta ga cewar waɗanne ma'aikata ne waɗanda ba su zama suna da muhimmanci ba don a hana musu zuwa aiki. Idan har 'yan majalisun na jam'iyyar Republicans da Democrat da fadar ta White House ba su cimma matsaya ba. A kan kuɗaɗen da gwamnati ta ware ko take nema a bata don gina katanga. Ma'aikatan gwamnati kusan sama da 800,000 ne abin zai shafa. Wasu daga ciki za su yi aiki ba tare da an biya su albashi ba. Wannan ba abu ne ba wanda kowa zai so a daidai wannan lokaci da ake shirye-shiryen bikin Kirsimeti. Shugaba Trump na bukatar dala Amurka biliyan 5 don gina katanga tsakanin kasar tasa da Mexico, amma 'yan majalisun wakilai da na dattawa sun ki amincewa da roƙon. Gwamnatin Amurka ta yi alƙawarin fiye da dala biliyan 10 na agaji ga ƙasashen kudancin ƙasar don magance matsalar kwararar bakin haure zuwa ƙasar ta Amurka. Kimanin biliyan 6 za a ba da kashe su ne, za a raba su ne a ƙasashen El Salvador da kuma Guatemala da kuma Honduras. Sai dala biliyan 4.8 za a gabatar da wasu ayyuka a kudancin ƙasar Mexico. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Amurka a shirye take ta taimaka wa ƙasashen na tsakiyar Amurka da kuma ƙoƙarin ganin an samar da tsaro a yankin, kana da ci gaban tattalin arziki wanda zai tallafa wa mazauna yankunan. Amurka za ta haɗa hannu da waɗannan ƙasashen don magance matsalar kwararin bakin haure, matsalar ƙwaya da matsalar amfani da miyagun ƙungiyoyi. talauci, akidar kungiyoyi da rashin aikin yi su suka sa dubban mutane daga yankunan suka taso daga kasar Honduras suka yi tattaki don shiga kasar Amurka inda suka biyo ta kasar Mexico shi kuma shugaba Trump ya hana a ba su damar shiga kasar labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Al'ummar kasar Madagascar na kada ƙorafinsu a zagayen a zaben shugaban kasar zagaye na biyu a tsakanin tsofaffin shugabannin kasar su biyu masu adawa da juna Adri Rajoelina da Marc Ravalomanana su suka fi zama masu ƙuri'u wasu suka samu mafi yawancin ƙuri'un da aka kada a watan Nuwamba Rajoelina ya samu kashi 39 na ƙuri'un da aka kada Ravalomanana kuwa ya samu kashi 35 shi kuwa shugaba Harry Ravalomanana shi ya samu shi ya zo na uku a cikin ƙuri'un da aka kada Ravalomanana ya shugabanci kasar tun daga shekarar 2000 zuwa shekarar 2009 an tilasta masa barin obis bayan wata zanga-zanga da abokin hamayyarsa Rajoelina ya jagoranta wanda yake shugaban karamar hukumar babban birnin tarayyar kasar a lokacin sojoji sun nada Antonio Navarino a matsayin shugaban har zuwa shekarar 2014 kasar Madagascar an santa da riko da bambanci na jinsi kana kasa ce da take da wararen shakatawa kasancewar ta kasa wadda take a tsakiyar teku Kamfanin jaridar New York Times ya bayyana cewar masu kutse sun shiga matattara adana bayanan harkokin diplomasiyyar kungiyar kasashen turai na tsawon shekaru uku inda suka samu damar nada bayanan sirri. Rahoton wanda jaridar ta wallafa da yammacin jiya talata ya ce wani kamfani mai yaki da satar bayanai na Area One ne ya gano hakan wanda ya bayyana wa gidan jaridar cewar wanda ya ba su shafuka da suka haura 1,100 na labaran da aka nada. A cewar kamfanin jarida wasu daga cikin bayanan sirrin sun nuna cewar kasashen turan sun nuna yadda suke da damuwa da tsari na shugabancin Donald Trump da yadda kuma suke ganin cewar ba zai yi musu baya da tunani mai kyau wanda hakan ya kawo matsalar tsaro a yankunan Har ila yau a cikin bayanan sirrin har da bayanan da suka nuna yadda kungiyar ta EU ke kokarin ganin yadda ta za ta tunkari Russia da China da kuma da fargabar cewa mai yiwuwa Iran ta ci gaba da shirinta na hada makaman nukiliya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Yayin da a Najeriya ake alhinin kisan gillar da aka yi wa tsohon babban hafsan tsaron Najeriya Alex Badi, yanzu haka dai gwamnati da kuma al'ummar jihar Adamawa jihar da Badan ya fito na cikin zulumi na wannan rashin. Ibrahim Abdulaziz wakilin sashen Hausa na da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar a sanarwar da ta fitar ta ce ta kaɗu matuka da wannan abin ta kai cikin kisan gillar wanda don haka ma ta buƙaci da gwamnati da cikakken bincike. Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yaran labarun jihar ya ce jihar Adama da Najeriya ta yi babbar rashi.
Ita wallahi muna imanin wannan abin mun bakin ciki matuka mutum ne wanda yake a ce ya yi aiki a wuri wanda ya fi ko ina muhimmanci a harkar tsaro a Najeriya sannan a ce irin hali na rashin tsaro haka ya same shi abun dole akwai tashin hankali. Mu a gwamnatance muna bakin ciki da wannan don ɗan ƙasarmu ne ɗan Adamawa ne kuma muna iyalin jaje muna ma ƴan uwan jaje muna kuma ma kanmu jaje muna ma ƙasarmu jaje.
To ko me al'umman Mubi da ke zama mahaifar Alex Bari za su ce kan wannan kisan gillar ba da sason da Joshua Ogra na asalin yankin ne yako bai ne da masu kaji da wannan kisan gillar.
To Allah hakika Malam Ibrahim muna cikin juyayi kuma ubangijin Allah dai ya kawo mana karshen wannan bala'i wa'anda suka rasa rayuwarsu ba sai shi Alex Bade ba ubangijin Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu ya ba wa al'ummar Najeriya hakuri da jimirirashi. A gaskiya kuma maganan yanayi a ce wai a hanya dai kaman Abuja da Kefi kuma a ce hafsan hafsoshin sojojin Najeriya na baki daya wa jami'an tsaro ma gaba daya a ce an yi masa kisan gilla a hanya kaman na Abuja. To fi sabillahi ta ina za ka je ka samu tsaro cikakke a Najeriya kuma kai talaka meye makomarka? Ubangijin Allah ya ba mu basira da fahimta cewa gwamnati idan ta gaza ko shi waye ne yake shugabanci, idan ya gaza bayar da tsaro to gwamnatin gaskiya ba ta da amfani ga talaka. Ubangijin Allah ya kawo mana karshen wannan bala'i.
Kamar yadda rahotanni suka nuna, wasu ɗan mindigan da kawai yanzu ma ba san ko su wane ne ba sune ma suka harbe tsohon babban hafsan tsaron Najeriya akan hanyar Abuja zuwa Kefi yayin da ke komowa da gonarsa. Wannan kisa na Alhaji Bade na mako zuwa ne a ƙasa da watanni uku bayan da aka kashe wani tsohon shugaban gudanarwa na rundunar sojin Najeriya Major General Idris Akali. To amma an gano gawarsa a cikin wata rijiya bayan da aka kama wasu gungun mutane da ake zargi da kisan a yankin Duradu na ƙaramar hukumar Jos ta Kudu da ke jihar Filato, batun da kuwa ya jawo martani mai gautsi a ciki da ma wajen ƙasar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kyauta gaba a gaida Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu dai muna nan akan batun tsaron. Biyo bayan kisan da aka yi wa tsohon babban hafsan rundunar sojojin Najeriya, shi Air Chief Marshal Alex Bade kawo yanzu kimanin manyan janar-janar na rundunonin kasar, wato sojojin kasar uku ne yan bindiga suka kashe. To ko yaya masana tsaro ke ganin hakan? Hassan Maina kaina ya tuntuɓi masana harkokin tsaro akan wannan batun.
Muna ni katazuwa mu da dukkan yan uwanmu da abokan aikin mu a sojojin sama da na ruwa da na kasa a wannan rasuwa da aka yi mana na Air Marshal Bade. Abubuwa da suke faruwa ba abubuwa ne na daɗi, abubuwa ne na tashin hankali. Ba wata al'umma ko wata kasa ko da ƙarƙashinta a wata kasa take irin waɗannan abubuwa suke faruwa bai tara da kowa hankali ba. Dukka wanda suke aikin soja da wanda ba sa yi a tasu yan uwanmu sauran civilian da suke cikin wannan kasa da shugabanni, dole abin ya karo da mutane hankali.
Hafsa mai ritaya a rundunar sojan Najeriya kenan, Air Commander Baba Gamawa ke alhinin kisan gilla da jiya wasu yan bindiga suka yi wa tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Air Chief Marshal Alex Bade. Kawo yanzu manya-manyan janar na sojojin Najeriya uku ne yan bindiga suka bindige a cikin wannan shekara, wato Rear Admiral Daniel Ikoli a jihar Lagos, Major General Idris Alkali a jihar Filato, sai kuma Air Chief Marshal Alex Bade a jihar Nasarawa. Tun ana kashe talakawa yanzu abin ya fara afkawa kan manyan sojoji. To ko me hakan ke nufi ga sha'anin tsaron kasar? Muhammad bin Ibrahim mai sharhi ne kan sha'anin tsaro.
Yana nuna cewa babu tsaro mallam Azhar, akwai sakaci sosai kuma sakacin wani abu ne wanda ya kamata a ce su sojoji sun bincika shin me ke faruwa ne da jami'an tsaron mu na sojoji, ya aka yi ya zamanto ana undermining din su haka? Wannan shine garkuwar mu, ga ana janyo musu bakin jini a cikin jama'a, sannan kuma ana bin su ana musu dauke dai ana kashe su. Wannan gaskiya al'amari ne da yake buƙatar dogon nazari.
Idan har misali janar-janar na rundunar soja ba su tsira daga hannun kisan ƴan bindiga daɗi ba, ya kake ganin kuma ci gaba da makomar su kuma talaka
dama ai shi an saba kashe shi mallam Hassan?
A cewar masanin tsaro Malam Kabiru Adamu, yanzu fa akwai buƙatar rundunar sojan Najeriya ta sake karatun ta nutsu.
Ita kanta hukumar soja ta diba wani irin tsaro ne da take bama tsohon jami'an ta wanda suka yi ritaya, shine kai da rage wa'annan matsaloli da suke tasowa. Abu na biyu, dole su zauna su tambayi kawunan su wani matakai ne suke ɗauka wa'anda zai rage wa'annan matsaloli na tsaro da ake samu. In dai da suna tunanin abin ba zai shafe su ba, to gashi nan yanzu a cikin shekara daya an samu jami'an tsaro manya-manya guda uku wanda suka ritaya wanda aka kashe. Dole ne a kokarta a san yadda za a yi a an inganta tsaro na jami'an tsaron kansu da kuma na 'yan kasa.
Kokarin da muka yi don jin bangaren gwamnati ko kuma na sojojin bai nasara ba. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Mai na kaina, a shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun na kisan manyan jami'an tsaron Najeriya. Yanzu kuma za mu je Jamhuriyar Niger, inda wata kotu ta yi watsi da bukatar karya shari'ar da ta daura wasu sojoji a kurkuku saboda an same su da laifin yunkurin kifar da gwamnatin shugaba Muhammadu Isuhu daga watan Disamba shekarar 2015. Wakilin murya Amurka Sulaiman Munibarma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
A watan Janairun 2018 ne kotun hukunta laifukan soja ta yanke wa wasu sojoji kimanin 15 cikin su har da Janar Salu Suleiman da Captain Awal Ambali hukuncin zaman gidan yari na shekaru 15-5 yayin da ta yi wa wasu daurin shekaru 5-5 a kurkuku saboda samun su da hannu a wani yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a watan Disambar 2015 matakin da wasu daga cikin su suka ce ba a yi musu adalci ba dalili kenan suka garzaya kotun kare shari'a wace a zamanta na wannan Laraba 19 ga watan Disamba ta yi watsi da karar da lauyoyin waɗannan sojoji suka shigar akan bukatar soke hukuncin na kotun hukunta laifukan soja da yake bayyana matsayinsa akan wannan hukunci. Maitar Salim Muhammadu Hamani Maiga dake ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Janar Salu Suleiman da makarrabansa ya bayyana karuwa da matsayin na Cour de Cassation bisa la'akari da cewa sun gabatar da hujjoji masu kwari waɗanda da alama bata dauke su da muhimmanci ba.
Nous avons quitté le tribunal militaire, nous sommes venus ici devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation. Tout semble dire que elle a passé outre, de même que le tribunal militaire en a passé outre.
Wani abin da ke kara daure kai a wannan shari'a inji lawyer Salim Mega, kotun ta yi burus da bayanan da suka bayar a kokarin ankarar da ita cewa dokokin da suka shata kotun hukunta laifukan sojan da ta yi waccan shari'ar ta farko sun saba kundin constitution din kasar Niger da kansa.
Mais il se trouve qu'aujourd'hui, de la décision qui vient d'être dite par cette même chambre criminelle, il n'a pas été fait cas de cette exception qui a été soulevée, si bien que c'est cette même exception qu'on avait soulevée devant le tribunal militaire qui a pu servir de grief fondamental.
Da yake amsa tambayar idan za su garzaya kotun ECOWAS akan wannan badakala, lawyer Salim Muhammadu Hamani Maiga ya ce ba zai ce komai ba sai idan ya tantauna da mutanen da yake karewa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Allah gaida Sulaiman Munibarma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfi 10:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ku bakon namu na yau mazaunin babban birnin Washington DC dake nan ƙasar Amurka. Kuma bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa.
Assalamu alaikum. Sunana Abdu Sumana. Ni dan Niger ne da ke zama nan ga America a birnin Washington DC.
To malam Abdu zaka ba mu albarkacin bakin ka.
Daga Niger na hito yanda nake abun ga karatu ta kani itajini. Da Niger na yi primary, secondary, bayan secondary na fara karatu University ta Nigeria. Na yi ile ife nan da muke ake karanta muna English tunda mun hito da kasar ke abun ga harshen Faransanci da ita ake mun kai karatu kwa.
To malam Abdu kina kana ce daga Niger sai ka je a Nigeria, wace shekara kake Nigeria?
Nigeria 1988.
Da 88 to daga Nigeria sai ka mika karanta a Nigeria?
Nigeria nake to shekara farin da mun kai abun ga ile ife abun ga English kare mun kai. To daga wannan ne turakin abun ga ita mun kai. Daga wannan shekara da ta dawo sai an karraba mu sai ni an ka kai ni Zaria. To Zaria nan na fara karatun computer na abun ga.
To daga nan Zaria sai kuma kai ina?
Daga Zaria mun ka dawo Niger lokacin nan an ka fara wata rigima can. To daga nan sai na aje takardu a can ambassad na rubuta kaina nan ga wata makaranta da ke nan ga Washington DC na samu sunka amince da tambaya ta sunka dauke ni daga nan nayi visa sai nan zo garin.
To akwai wanda ya taimaka maka a Niger kakin ka samu visa wannan zuwa Amerika?
Kuma a'a tunda aikin dai duka ni nayi ta bisa na abun ga bisa computer dai ne zaka abun ga duka online ne ake yin abun ga registration din. To taimako da kake samu shine uwayenka sai sun nuna suna da cikakken kudade da ke iya taimaka ma lokacin da kake karatu. To ga taimakon dai da ake abun ita takarda ne da ake nuna na banki.
To wace shekara ce ka zo a nan Amerika?
2000 na zo.
Dubu biyu. To da ka zo Amurka ya kaga yanayin rayuwa?
Rayuwan ta san an ga bambanci da irin tamu ta abun ga a fanni da yawa. Ta ga nan ga akwai tsari da bamu da san gida. Kamar
kana cewa tsarin nan ga ba ɗaya bane kamar wanda akwai a can ƙasar ku Niger.
Haka ne ba dai bane ko wajen karatu kaga lokacin nan da mun ka sallato mun ka zo nan da Etazini wajen mu ba mu samu karatu yanda muke so. To har yanzu akwai irin ta yara ba su karatu yanda ake so. To nan in ka zo da kokarinka ba ai shekara ba da ake ce akwai matsaloli ba a karatu. To kaga wannan bambancin da mun ka samu akwai kenan kwa akwai ci gaba nan ga in ka zo karatu kwa.
To da ka zo ya kai ka samu wurin kwana ka samu aiki ya kai ka hidda kanka?
To wannan kafin mu zo ka san abun ga an Afrika balle an Niger akwai kama juna tsakanin mu. Kenan ina da abokai da suna garin. To wajen su na sabka da na zo New York na fara sabka. Na yi kwanaki wajen su sannan da komi ya gyaru na samu wurin kwana Washington. Tunda nan ne makaranta na take ita ma kuma gidan wurin su ɗan Niger ne da nan zo ina ba su kudin da ya kamata in ba su ko wani wata ina ba su sai muna kwana tare haka nan.
Kenan da ka zo nan New York su sun ka tarbe ka a hilin jirgi kuma suka kula da kai suka gwada maka duwa da harkokin da suke?
Gaskiya haka an kai abokai na ne da mun kai karatu tare Niger kenan da su sun rigaye ni nan ga to su sun ka tarbe ni kuma sun ka kama ni da hannu biyu.
To da ka zo New York ka fara aiki New York nan da nan koko sai da ka dan kwan biyu?
A'a garin in ka zo baka iya balle wanda ya zo bisa fannin karatu baka iya aiki.
Me yasa?
Sai ka samu in ka zo karatu ya kaka karatun za ka yi sai ka samu takardun zaman garin.
Sai an baka izini kenan a ce lalle ka iya yin aiki?
Sai an baka izini.
To daga can kuma sai ka zo Washington DC babban birni?
Babban birni tunda nan ne akwai na nema in zo Washington ne tunda nan ne akwai wakilin garinmu da suna ambassador.
Office jakadan.
To in mutum na da wani matsala kaga akwai inda kake iya zuwa taimaka ma.
Kash Abdul Samana lokaci ya daga mana hannu. A cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana wannan bayani. Masauraro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin shin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Abdul Samana dan asalin kasar Niger mazaunin babban birnin Washington DC da ke nan kasar Amurka. Ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Bashal Kansila da Umar Naliliya daga jihar Kebbi inda suka ce salam sashen Hausa na muryar Amurka. Gaskiya matakin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da ke ƙasar Ingila ta ɗauka na korar kocin ta Jose Mourinho daga bakin aikinsa tabbas muna goyon bayan Manchester United ga ɗaukan wannan mataki ya yi mana daidai ƙwarai da gaske. Saƙonmu na gaba kuma ya fito daga wurin Mutawakkil Gambo inda ya ce salam
VOA Hausa. Albarkacin ranar 'yanci rani ta duniya. Hakika ya kamata shugabanninmu na Afrika su tashi tsaye wajen bullo da tsare-tsaren da za su taimaka wajen kare al'ummar su daga tafiya cirani kasashen ƙetare da zummar hawa tudun mun tsira. Sai kuma sako daga wurin Haruna Boda Inkaibo inda yace kasa tsohon babban hafsan sojan saman Najeriya Chief Alex Badi da wasu 'yan bindiga suka yi jiya akan hanyar shi ta dawowa Abuja daga gonar shi hakan ya nuna irin girman matsalar tsaro da kasar mu ke fama da shi domin hammanyar soji irin shi ma basu tsira ba to ina kuma ga mu talakawa ya Allah ga mu gare ka sai kuma sako daga wurin Yakubu Abdullahi Dambam inda yace assalamu alaikum VOA Hausa a yau na rubuto muku wasika na ne dan na taya shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya murnar cika shekaru 76 a duniya da fatan Allah Ubangiji ya kara wa shugaba Buhari lafiya da karin shekaru masu albarka to sakonmu na gaba kuma daga wurin Shamsu Habibu Azare inda yace harbe babban tsohon hafsan rundunar sojojin Najeriya Alex Badi akan hanyar Abuja zuwa Kefi yayin da yake dawowa daga gonar sa da waɗansu 'yan bindigar da ba a san ko su waye ba suka yi abin alawadai ne a ƙarshe ina addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen hare-haren 'yan bindiga a ƙasar mu Najeriya amin sakonmu na ƙarshe kuma a yau ya fito ne daga wurin Yusuf Yusha'u Faki da Isuhun Dila Faki inda suka ce al'ummar ƙasar Madagascar muna yi muku addu'ar Allah ya sa ku gudanar da zaben ku cikin kwanciyar hankali da lumana ya zaba muku shugaba adili irin na ƙasar mu Najeriya amin
madalla kafin mu yi sallama da ku ga Mallam Isuhun nan ya shirya zai karanto mana takaitattun labarai
Romero shugabannin jam'iyyar Republicans da na Democrat a jam'iyyar a nan jiya a kasar Amurka sun cimma wata matsaya ko kuma sun yi wani taro domin ganin sun cimma matsaya akan wani yunkuri da shugaban Amurka yake yi na janyewa daga wannan ikirarin da yayi na cewar zai jefa kasar nan cikin yajin aiki a makon da ya gabata ne shugaba Trump ya shaidawa 'yan jarida cewar abin alfahari ne gare shi ya kulle ma'aikatar kasar idan har ba su amince da bukatar tinsa na ganin cewar an gina wata katafariyar katanga da za ta kawo iyakar kasar Mexico da ita Amurka. Gwamnatin Amurka ta yi alkawalin fiye da dala biliyan 10 na agaji ga kasashen kutancin Amurka don magance matsalar kwararar bakin haure zuwa kasar kimanin biliyan 6 za a bada su ne ga kasashen El Salvador da Guatemala da kuma Honduras sai dala biliyan 4.8 za a gabatar da wasu ayyuka a kudancin kasar Mexico.
To masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyanmu Mr. Skip. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.
Oh, no.